بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar. A yau muna 12 ga wata na 6 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1443, wanda ya dace wa 15 din watan 1 miladiya na 2022. Da izinin Allah, wannan zai zamanto darasi na 16 a cikin littafin Al-Aqidatu As-Safariniyya, wanda kuma an fara magana a kan shi satin da ya gabata. To, tun ana cikin unwanin babin ko kuma fasalin, lokaci ya kare sai muka tsaya daidai nan. Kenan za mu tashi inda malik yake cewa faslun fil kalami ala aljannati wan nar. Wannan fasali ne wanda zai magana akan bayani akan gidan aljanna, sannan kuma da bayani akan gidan wuta. Bayanai sun rage sun gabata cewa lalle gidan aljanna iya nan a tanade, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi tanade shi, kuma wannan aljannan tana nan tuni an halicce ta, kamar yadda ita ma gidan wuta wani wuri ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya halicce shi. Inda muka fahimci haka, duk a ƙarshen su, a ƙarshen na abin da ya shafi aljanna, Allah ya ce uiddat lil muttaqin, an yi tanadin ta ga diya na gari. To, ita ma gidan wuta wani aba ce wanda an riga an halicce ta, wanda wannan kuma ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira, Allah ya kare yarda a gare shi, kamar da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka zo da hadisin cewa abinda muke ji na tsananin zafi ko kuma na matsanancin sanyi, waɗannan ababe guda biyu gaba ɗaya iya daga cikin huci, bimana numfashin da wutar jahannama take yi. Ya'kulu ba'daha ba'dan, gidan wuta shashanta yana cin shashi, sai ta kai ƙaran kanta da kanta wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya ba ta daman ta yi numfashi sau biyu a shekara. Idan ta yi numfashin nan ɗaya da za ta yi, shi ne irin lokacin zafin da ake ji kenan. Haka kuma a lokacin sanyi, matsanancin sanyin nan, shi ma numfashin wata jahannama. Shi yasa duk abin da Allah mai girma da buwaya ya ga dama, sai ya azabtar da ɗan adam da shi. Imana, ka gane sanyi shi ne abin da ake nema ko? Ana nema ka a sai fanka, a sai kilim, a sai wane ne, ana ta abubuwa. To, amma kuma sai a zo wani lokacin da kowa ta kan shi yake. Duk wanda ka ga ya jijjiga kaya, ya sa kaza, ya sa kaza, yana fama ya kare kanshi daga wannan sanyi. To, haka ita ma wutar jahannama, wannan bala'in zahin da muke ji. Manzon Allah yake cewa iya daga cikin faihu jahannam, imana numfashi ne na wutar jahannama. Yanzu ka dubi wasu lokuta da zaka ga zahi ya kai zahi, iskan ma ta zamanto busassan iska ce, sai ka ga ɗan adam ya rasa inda zai sa kanshi. Duk wanda ka gani baya cikin hayyacin shi, wannan ba wutar bace, numfashin ta ne. Kaga wannan shi ma iya ɗaya daga cikin anasir da ya kamata mutum ya wa'azu da shi. To, idan zamanto wannan zahi ko kuma numfashin wutan ne, to ina ga ita wutar a karan kanta? To, kaga wannan yana maka nuni akan cewa ita ma lalle an halicce ta tana nan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi tanadin ta saboda matsiyatan diya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. A farkon wannan fasali malik yake cewa wa kullu insanin wa kullu jinna fi dari narin aw na'imi janna, wa kullu insanin malice ka sani cewa dukkan dan adam wa kullu jinna haka dukkan aljani kenan dan adam da aljani kowanne ɗaya daga cikin su yace fi dari narin yana gidan wuta aw na'imi janna ko kuma yana cikin ni'ima ta gidan aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani kaso a cikin gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu a cikin su wani kaso kuma a cikin wutar sa'ira Allah kare mu to wannan shine gidaje guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanadi akai haka shi yasa malam tun daga farko yace fil kalami ala aljannati wan nar magana akan abin da ya shafi aljanna da wuta lalle su ma aljannu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ya dora mana yaunin bauta haka su ma Allah ya halicce su kuma ya dora musu yaunin su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma dai Allah ya halicce su da wani sinadari ko kuma a yanayin da mu ba ma iya ganin su shi yasa Allah ke cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu sai ce min haythu la tarawna Allah ya ce shi iblis ko kuma su aljannu suna ganin mu ta inda mu ba ma ganin su kaga aljani yana ganin ka amma kai ba ka gane shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama idan ka ce aljinnu kuma asalin kalmar ta larabci daga alijtinan ne alijtinan yani alistitar duk abin da yake boyayye kamar misali ka ce aljani da Hausa fasara shi ka ce boyayye shamakancacce wanda ba a gane shi sannan kuma wa hum mukallafuna bil awamiri wan nawahi wal halal wal haram suma aljannu an umurce su da cewa abu kaza umurnin Allah subhanahu wata'ala ne abu kaza hani ne na Allah abu kaza halal ne abu kaza haram ne wa muta'abbaduna kuma dole za su bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mu ma muke bauta wa Allah subhanahu wata'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ursila ila al insi wal jinni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljannu gaba daya kamar da bayani ya tabbata a cikin suratul ahqaf haka kuma ya zo a cikin suratul jin sannan su waɗannan su mala su an la su aljannu a cikin su kamar yanda mu muke akwai masu imani sannan kuma akwai kahure go to haka su ma akwai masu imani akwai kahure akwai fandararru akwai marasa jin magana yanda ka san tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga dan adam to shine wannan abin da malaka yake ambatawa cewa wa kullu insanin wa kullu jinna fi dari narin aw na'imi janna dukkan dan adam da dukkan aljani yana cikin imma gidan wuta ko kuma ya zamanto a cikin ni'ima ta aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin gidan aljanna malaka yace huma masirul khalqi min kullil wara fa naru daru man ta'adda waftara huma ayful isnani yarji'u ila aljannati wan nar masiru kut masirul khalqi su da wuta da aljanna su ne makomar halitta gaba daya bi mana dan adam da aljani makoman su ina ne imma wuta imma aljanna shine ce huma masirul khalqi su ne makomar halitta min kullil wara na daga dukkan halittu alwara yani alkhalq na dukkan halittu kenan dukkan halittu imma ya zamanto ko gidan aljanna ko kuma ya zamanto gidan wuta sai malai ce amma fannaru daru man ta'adda waftara ita gidan wuta gida ne daru man ta'adda gida ne na mutum wanda ya ta'addanci bi mana ya ketare iyakar Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya ja kunni wa man ya ta'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun lalle dukkan wanda zai yi ketare iyaka na Allah subhanahu wata'ala to wannan mutumin su ake kira da suna azzalimai babu zalimcin da ya kai bawa ya fandare wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah faɗi kai bai daga cikin tsarin abin da zaka aikata wannan ina ana neman dan ta'adda na gidan gaba to wannan kai da dan ta'adda shine malai yace anan fannaru daru man ta'adda ita gidan wuta gida ne na mutumin da ta'adda ai jawaza hududallah mutumin da ya ketare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala yayi gaba gadi a cikin harkokin shi abin da ya ga dama zai aikata ba wanda zai sa shi ba wanda zai hana shi mali ce waftara waftara yani iftara al-kadhiba ala Allah mutumin da ya kiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da ya zamanto haka ne ɗabi'ar shi to wannan mutumin makomashi gidan wuta ce da haka kenan mutun yayi hankali da ketare iyakokin Allah subhanahu wataala saboda duk mutumin da yake ketare iyakar Allah to alama ce akan cewa wannan mutumin da gidan wuta ne sannan kuma waftara haka mutumin da yake riƙariya ya jingina wa Allah subhanahu wataala wa ma akthar zalik me ya kai wannan yawa a yau sai mutum ya karkace ya ce ai Allah ma ya ce kaza daga ce ina wajen yake kuma wannan ba zai nuna ba saboda babu daga duk abin da zaka faɗi akan haƙƙin Allah subhanahu wataala wajibi ne a gare ka a matsayinka na mutumin da yake musulmi ka tabbatar da cewa abin da Allah ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba amma ga kawai saboda son hira ko kuma saboda dadin baki ka ce ai Allah ya ce alhali Allah bai ce ba wannan zunubi ne mai girma iya daga cikin manyan manyan zunuban da Ubangiji subhanahu wataala baya yahewa bawa su sai bawa ya tuba ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala to Allah zai gafarta mishi daga mutun ya nisanci yin ƙarya akan Allah subhanahu wataala Allah yake cewa man iftara ala Allah al-kadhiba min ba'di zalika fa ulaika humuz zalimun faman iftara ala Allah al-kadhiba duk wanda ya kiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala min ba'di zalika bayan waɗannan bayanai na ayoyin Qur'ani da hadisi sun zo mishi Allah ya ce waɗannan mutane fa ulaika humuz zalimun sune az-zalimai masu ƙetar iyakar Allah subhanahu wataala haka Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ayati haqiqa Allah yake cewa wa man azlamu waywa ya kai zalimci sama da mimman iftara ala Allah kadhiban game da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala aw kazzaba bi ayati ko kuma aka faɗi wasu daga cikin ayoyin Allah ne cewa bai yarraba bi mana ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala wannan mutumin babu wanda ya kai shi zalimci kuma Allah ya rihi ayar da cewa innahu la yuflihu adh-dhalimun Allah baya bada cin nasara ga dukkan mutumin da yake azzalimi ne kenan waye azzalimi man iftara ala Allah al-kadhiba duk wanda ya kiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala to wannan mutumin shine za a doke shi lamba daya ta abin da ya sha makaryaci in dai kana neman makaryaci na kirki to babu wani makaryacin da yake wanda zai ƙarya akan haƙƙin Allah subhanahu wataala saboda ya kukuta a duniya saboda ya samu wani abu na duniya saboda abinda bai takara kai ba sai jingina wa Allah subhanahu wataala abinda Allah bai faɗa ba haka Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah Allah ya ce wa ya kai zalimci sama da mutumin da ya kiri ƙarya akan Allah subhanahu wataala aw qala uhiya ilayya ko kuma yace kai jama'a ku zo ku bi ni ni ma an mun wahayi Allah ya ce wala bi yuha ilayhi shay ba mushi wahayin komi ba wannan mutumin babu wanda ya kai shi zalimci wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da mutumin da yace zan safkar da wani abu kwatan kwatan abin da Allah ya safkar to wannan babu wanda ya kai shi ƙarya haka Allah ya ce fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban wa ya kai zalimci sama da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah me yasa liyudillan nasa saboda batar da mutane kawai haka kawai saboda iya da wata manufa manufan shi bar gurbiyar manufa sai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala to duka waɗannan abubuwa ƙalubalen jajan kunne ga dukkan mutum mai imani ya hankali duk abinda zaka faɗi akan haƙƙin Allah subhanahu wataala ka tabbatar da cewa Allah ya faɗe shi saboda idan ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah subhanahu wataala to lalle tabbas ka tabe kai asara so shine mali yace fannaru daru man ta'adda waftara ita gidan wuta gida ne na mutumin da ya ta'addanci kuma ya kirkari ya jingina wa Allah subhanahu wataala sai ci gaba da cewa wa man asabi dhanbihi lam yakhludi wa inda khalha ya bawaral mu'tadi yace wa man asabi dhanbihi duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala bi dhanbihi ta hanyar aikata zulubi wannan mutumin dan kasancewar ya aikata ayyuka na zunubi in dai akwai tauhidi tare da shi ɗayan ta Allah to wannan mutumin lam yakhludi ba zai dawoma a gidan wuta ba duk mutumin da akwai aqida lahiyayya ta ɗayan ta Allah subhanahu wataala tare da shi ba mushriki bane ba to wannan mutumin ko da zai shiga gidan wuta a dalilin wasu laihuka dai to ba zai dawoma a cikin gidan wutan nan ba shine yace wa man asabi dhanbihi lam yakhludi yace wa inda khalha koda ya shige ta ita wutar yace ya bawaral mu'tadi ya halakar dan ta'adda bai kitir iyakar Allah
kaga anan ba tabbatar da cewa ba zai dawoma a gidan wuta abinda za a yi shine idan aka kai shi gidan wuta za a gasa shi a gidan wuta iyalaihin da ya aikata ba dawoma zai yi ba inda ya zaka ce akwai imani tare da shi to amma ko mal ana yake cewa ya bawaral mu'tadi ya halakar mutumin da ya ketar iyakar Allah karka ce a to shikenan ai tunda dai in akwai aqida mun shiga mu huta karka yarda ka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a doko da mutumin da ya kowa jin dadi a gidan duniya duk abin da ake so a mallaka ya mallaka kullu shay'in mutawaffir komi gashi nan a wanze yanda ga dama ya aikata abin da ya ga dama ya hau irin motar da yake so ya hau irin ya shiga irin gidan da yake so ya sanya irin tsumban da yake so duk abin da ya ga dama zai aikata wannan mutumin idan aka doko shi idan bai aikata alheri ba a nan gidan duniya aka doko shi gobe kiyama aka tsoma shi a wuta aka huddo shi za ta tambaye shi bawon Allah ya magana ta wajen jin dadi sai ya rika rantsuwa da Allah shi duniya ma tunda aka aihe shi ka wahala ne ke sha wannan tsoma da aka yi aka huddo shi ya mance dukkan ni'imomin da ya taka a gidan duniya ya mance da komai da haka wallahi gatan bawa ya bi ubangiji subhanahu wataala in dai baka bi Allah ba to duk abin da ka mallaka da duk abin da ka tara da yanda kake ji da mulki wallahi duka aikin banza ne saboda a lokacin da aka je gobe kiyama ba abin da zai hudda ka illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah subhanahu wataala da zuciya lahiyayya dan haka anan mallai yake cewa wa man asabi dhanbihi lam yukhladi lalle duk wanda ya saba wa Allah ta hanyar aikata zulubai wanda mutum ba zai dawoma a gidan wuta ba amma in iyar imani ba wa inda khalaha koda ya shiga ita gidan wutar ya bawaral mu'tadi ya halakar mutumin da ya ketar iyakar Allah subhanahu wataala shi yasa duk mutumin da yake so ya wanye lahiya to yi kokari kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala mallai yake cewa bayan ya gama bayani akan abin da ya shafi wuta sai yake cewa wa jannatun na'im lil abrari masunatun an sa'iril kuffari wa jannatun na'im ita aljannan ni'ima lil abrari ga diya ne masu bin Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya zamanto da'a ga Allah biyayya ga Allah kokarin sallah kokarin azumi kokarin qiyamul layli biyayya ga mahaifin shi kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya hana yana kokarin hanuwa to wannan mutumin gidan aljanna gidansu ne da izinin Allah malitu wa jannatun na'im lil abrari sai ce masunatun an katangance ta an kiyaye ta ita gidan aljanna an sa'il kufari game da sauran kafurai ko kuma kace game da kafurai su kuma an kiyaye aljanna ba za su shige ta ba kenan ita wannan gidan na ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi tanadinta wannan gida ne na masu imani kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasafta mana gidan aljanna yace labinatun min fidda wa labinatun min zahab gida ne ginanne da buragunan azurfa da zinariya bimana burgin da za a gina gidan da shi burgi ne wanda yake na azurfa da zinariya sannan kuma ga wani kamshi irin na almiski sannan kuma kayan da suke ciki suna kama da lu'ulu komi ka gani kyalli yake haske yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗan aljanna suka shiga gidan aljanna wani mai shela zai yi shela a ce ma ɗan aljanna su waiwayo su kallo ayi shela ɗan wuta su ma daga inda suke su waiwayo su kallo sai ubangiji subhanahu wataala ya halicci mutuwa a matsayin wata dabbar da za iya yankawa sai a yanka wannan dabbar sai a ce wannan abin da aka yanka shine mutuwa bi ma'ana a yau mutuwar ma ta mutu sai ya kadi sai a kalli ɗan gidan wuta a ce musu khuludun fala maut haka za ku rika dawoma ku dawoma haka har abadin abada babu hirar ku mutu sannan kuma a kalli ɗan aljanna a ce musu suwa khuludun bila maut ku dawoma a cikin jin daɗi da murewa da nagartuwa babu hirar a mutu an ƙari babu zancen daga yau a ce wani ya mutu to wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara wa ɗan aljanna farin ciki a ce babu zancen mutuwa, mutuwan ma ta mutu an kare. Sannan bayan haka za a sake yi musu wani shaida, a ce musu an tas inna lakum an tasihu fala tasqamu abada, ku ɗan aljanna na a gare ku lahiya har abada, daga yau kun kare yin rishin lahiya. Babu hidan wani gadon bayana yake ciwo, wuya na yake ciwo, ya tsana ya kiya, ina ciwon haƙori, ina ciwon ƙafa, ina wane ne, ina babu komi, komi ya kare. Daga yau sunanku masu lahiya har zuwa lokacin da baya da iyaka. Allah taimaka mana. Sannan kuma za a ce musu na a gare ku daga yau sarmantaka, daga yau ba za ku ƙara tsufa ba, kawai yanda kake hakaki. Ko da mutum ya tsufa, to sai an maida shi irin ɗan shekara 30 da wani ɗan abubuwa haka, lokacin da mutum yake jin cikin ƙarfin shi shekara kusan 40-30 da wani abu. To haka za a dawo ma. Wata lattijuwa ta zo wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa ma'aikin Allah, ka roƙa mini Allah ya zama ɗaya aljanna. Manzon Allah ya ce ina, ai tsufa ba ta shiga aljanna. Sai ta juya tana kuka. Manzon Allah ya ce a ina nihin ba za ki shiga aljanna ba a yanayinki wannan. A hakan nan kin ratattake ba za ki shiga aljanna ba. A sai an maido ki, kin zamanto ke ma budurwa, haka za ki shiga aljanna. Kuma daga lokacin babu hirar tsufa. Babu zance ana tahiya yau da gobe ka riƙa jin wani tsokonka ya kiya, wani gehenka ɗaya ya kiya, wane ne ya kiya, ka riƙa wallahi nan da shekara biyu ba haka ba nake. To babu wannan, kawai yanda kake nan garas haka ke. Haka za a sake yi musu shela akan cewa wa inna lakum an tan'amu, na a gare ku ni'ima ta sahi daban, na rana daban, na marece daban, har abada ba za ku ga wani abu na muni ba a nan gidan aljanna. Babu shi, jin daɗi ne kawai mala. Sannan ga abin da Allah ya tanade shi a cikin gidan aljanna, wildanu mukhalladun, wasu ƙanƙanan yara, idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'a, ka gan su zaka ce lu'lu'u ne, suna kyalli suna giggirma, ba irin yara ba irin nan na gidan gidan duniya. Kaga yaro kamar an tono shi daga cikin ƙasa, ba irin wannan ba. Tas suke busu da matsalar komi. Ko a nan gidan duniya yaro in yana da lahiya ya ƙoshi, ya za ka ga yana ƙure-ƙure. To haka za su riƙa zuwa suna zama mala. Sannan kuma ga hurul ayn, ga matan da Allah ya tada su a cikin gidan aljanna, waɗannan duka suna daga cikin sakamakon da Allah zai ba ma masu imani a dalilin aikin da suka aikata. Babu wani tawassut, babu wani ka, kawai aiki ne za ka aikata a nan, sai ya zama sadakin hurul ayn. Sadakin ta ne. Sannan kuma ga gida malam, wanda yake mataki na ƙarshe a gidan aljanna, gidan shi a gidan aljanna ya limka duniya su goma, shi kadai, ba Afirka ba, ba wasu shis ba, kaga duniya gaba ɗayanta mai a cikin da mafiya ruwa ne a ciki, kusan kashi 75 ruwa ne, ƙasar duka kashi 25 ne, kuna makamanci wannan. To irin ta duniya ga ta nan, wurare ne daban daban, bangare ne daban daban, duka naka ne na kai kadai. Kar ka saba ma Allah a nan gidan duniya saboda mallakan wani abin da bai taka da kariya ba. Ku je ku ta rikici da mutane, kuna sake takardun karen mutane, kuna wane ne saboda kun iya rikici kun san ba riki. Ka saba ma Allah subhanahu wataala duk abin da ku kasata. In kasace misali espas din da kasata daidai fadin sallolan nan ne, to daga haka za a gina ta, sai an je kasa ta bakwai, za a ciccibo ta haka, sai a dora maka. Duk wanda ya ganka a hilin kiyama san barawun kare ne kai. Ina lili. Daka wallahi ni'imomi ne Allah ya tanadin su a cikin gidan aljanna. Malam hira ne za a zo ana yi malam, alal ara'iki muttaki, za su gan su a ana an yi ittika, al ittika'u shine kishingide, an yi kishingide malam. Irin wannan kwancin da mutum zai yi, ya dan dago kai haka, yana dan ji da izza da buwaya haka kadan, wannan duka ya cikin gidan aljanna. Kuma a lokacin ba a ce maka halal, ba a ce maka haram, kawai je ka kai abin da ka ga dama. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Duk abin da ka ji ranka yana so, inda yana so an kare, a gidan aljanna akwai shi. Ko menene watalazzul a'yun da abinda za ku ka kallo kuna jin dadi ka kalla ka ji dadi ba irin dadin duniya ba al-ishtiraku li filisin faqat jin dadi na hakika sai a cikin gidan aljanna din yanda dan adam zai kai a nan gidan duniya da kasaita da wadata da sarauta da mulki da wane ne duka yana ginuwa ne akan yana jin tsoron kar a zo wani lokaci abin da ke hannun shekari kar a zo wani lokaci mulkin nan ya kubce kar a zo wani lokaci ya zama bai da lahiya kar a zo wani lokaci ya tsuwa kai dai kowane lokaci a cikin hajal kake da khauf sabanin gidan aljanna duk tunanin wani abin da yake zai muzanta maka babu shi bakka ma tuna shi kuma babu shi kwata kwata amma nan gidan duniya duk abin da kake in ba wani abu kake ci yana burge ka kana ci kana daga kafa saboda kar a je ka ci do ka ci iya adadin abin da ya kamata ka ci ka je a ce maka ai wani ka fasa cin nama in zaka ci nama sai ka nemi tsuntsaye a ce gud ta kama ka cutan masu cin nama cutan wane ne ya kama ka karkasha kaza sukari ya maka yawa a karkace hatsi a karkace shinkawa ita ma akwai sukari a cikin ta nemo dawar gona irin ake ba tantabarai eh da zaka yi ta maleji duniya kawai gidan matsala ne kuma duk abin da ka mallaka fa zaman lahiyanka kiyayewa eh in baka kiyaye ba kuma to sar'ana ma zaka rubuta sunanka a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za su dawwama ɗan aljanna a cikin gidan aljanna har abadin abada kuma ga wasu kasuwanni da Allah ya tare da su za a rika zuwa ana ga juna ana ta hirarraki ana labarin mutanen gidan duniya har labarin duniya za a rika yi can da Allah yake bada labari a cikin suratu Sad wannan mutumin da yake da wani aboki matsiyaci da yake cewa tallahi in kidda la turdin walaula ni'matu rabbi lakuntum minal muhdarin yana kishin gidi ya kistirin sai kai bai ga wani ba kawai ana haskowa aka sako shi mishi a gidan a cikin gidan wuta shi ce kash Allah ya taimake ni walaula ni'matu rabbi in ba da ni'imar ubangiji na ba lakuntum minal muhdarin ni ma da kasa na halarci wannan matsiyacin wajen to ɗan aljanna bayan sai shiga kawai abinda zaka ji suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah da ya kyautar mana da wannan gidan wannan shine gidan aljanna sannan daga cikin ni'imar take cikin gidan aljanna kamar da malam zai kawo a nan gaba akwai ganin ubangiji subhanahu wataala shi kuma yahi aljanna da abinda ke cikin ta dadi kuma duka wannan sallar da kake yi azumin da ake shine abinda zai sa ka taka wannan matsayi ba dan kai dan gidan su wane bane ba ko ko ba dan matsayinka kaza bane ba statinka kaza ne a duniya duka ba wannan bane ba a wannan ibadan nan ita ce haka wallahi mu dage wa fi zalika falyatanafasu almutanafisuna wajibi ne ai tarigar rige ba wajen mallakar duniya ba wajen mallakar gida a cikin gidan aljanna ya zamanto kana da gurbin zama a cikin gidan aljanna wannan shine albarkar rayuwa ka zo duniya ka yi rayuwa mai kyau rayuwa kuma ta yi albarka duk yanda za ka shiga ta ka gigita ka zama wani iri ka yi haƙuri lokaci da ɗan ƙanƙani shi wannan ƙarewa zai duk daɗin shi ƙarewa zai duk rashin daɗin shi ƙarewa zai shi yasa gidan duniya ba wani kayan gabas bane ba saboda in ma mai ka mallaka in ma mai ka zama ƙarshe dai duka ƙarewa zai saboda kai in ma ƙarewa za ka yi ba ma wannan ba duniyar ma gaba ɗaya ƙarewa za ta yi za a zo lokacin da ka allam ta gina bil ams kai ka ce ba ita bace jiya kuma yanzu haka ga abubuwa diya suna faruwa wanda su kharijul irada ne yana abinda yake faruwa ba yanda kai kake so ba ko ka tsammata haka zai haka za ka ga yana faruwa ko ba yanda ka iya haka ita ma lahirin za ta zo da ka wannan duka adilla ne suke nuna maka cewa lalle tabbas kiyama gaskiya ce malai ce wajdin bi annan nara kal jannati fi wujudiha yake cewa wajdin bi annan nara kal jannati fi wujudiha wa annaha lam tatlaf wajdin ka kullaci ka tabbatar bi annan nara cewa gidan wuta kal jannati kamar gidan aljanna ne fi wujudiha a wajen samar da ita bi mana yanda aljanna take nan samammiya haka ita ma gidan wuta take nan samammiya sannan kuma wa annaha lam tatlafi ka sani cewa da wuta da aljanna nan gaba daya babu wanda za ta kare a ce ai wuta ta kare a babu wannan ko aljanna ta kare babu wannan ko wacce tana nan za ta dawwama har abadin abada tana nan dawwamammiya ce kuma kowace ɗaya daga cikin bin ta da irin nata mutane wanda suka kyautata lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka kyautata hal jazaa'u alihsani illa alihsan Allah sai kyautata musu wanda kuma asa'u wanda suka munana suka munana su kuma hallo sai a ba su sakamakon abin da suka aikata mala yace ku dai ku bari fa nas'alu allaha an-na'ima wan nazar li rabbina min ghairi ma shadil khabar fa nas'alu allaha mu dai fatan mu na roƙon Allah an-na'ima Allah subhanahu wa ta'ala ba mu wannan gidan na ni'ima sannan wan nazara Allah ya arzuta mu da dubi li rabbina ga ubangijin mu ganin Allah kenan yace min ghairi ma shaynin ba tare da wani muzantuwa ba khabar wanda ya cakudu da mu kenan ba tare da mu wahala kenan kawai kai tsaye mu samu ganin Allah subhanahu wa ta'ala mana shiga aljanna kai tsaye kenan saboda duk wanda ya biyo ta wuta koda ya shiga kaga shi wannan shaynin khabarahu bimana ya shiga cikin hali mai muni hali na aibi wanda sai da ya cakudu da shi to kai samu da kariya ya huta to malaka da yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala cewa Allah arzuta mu da wannan gida na ni'ima sannan kuma Allah arzuta mu da ganin shi min ghairi ma shaynin ba tare da wani muzantuwa ba ko aibantuwa ghabara wanda ya cakudu da mu ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa lalle masu imani za su ganshi wujuhun yawma idhin nadira sai ta ila rabbiha nazira wasu huskoki a gobe kiyama zaka ga suna kyalli suna haske haske irin na annuri mi suke kallo ila rabbiha zuwa ga ubangijinta ita wannan ran ko wannan huska nazira tana mai kallon Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama ake ganin shi ba a ga Allah a nan gidan duniya annabi Musa alayhi salatu wassalam ya nemi ya ga Allah ubangiji ya ce mishi lan tarani walakin nanzur ila jabali fa in istaqarra fa kana yusuf tarani falamma tajalla rabbuhu aljabal ja'alahu takka atake ce annabi Musa bai ga Allah subhanahu wataala ba Aisha Allah kadar da gare ta take cewa man haddathaka duk wanda ya labarta maka cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbuhu cewa manzalla ya ga ubangijin shi faqad a'zama 'ala Allah firya wannan mutumin ya girmama ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wataala daka babu wani karatu da za a baka ko wuriji da za a baka ga Allah ba ga Allah a gidan duniya ana ga Allah ne a gobe kiyama Allah zai ma masu imani tukuicin gane shi Allah samu a cikin su sannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa a cikin can cikin suratu yunusa lillazina ahsanu alhusna wa ziyada lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata suka yi ayyuka managarta me za a ba su alhusna ita ce gida aljanna sai Allah ce wa ziyada kuma da kari akan haka malaman tafsiri suka yi bayani ta ziyada nan ita ce ganin Allah subhanahu wataala mala yace fa innahu yunzaru bil absari kama ata fil nasi wal akhbari fa innahu shi ubangiji subhanahu wataala yunzaru za a ganshi bil absari da idanu mana da idanun dan adam kenan zai ga Allah subhanahu wataala me yasa malam yayi wannan magana yace kama ata fil nasi wal akhbari kamar yadda haka yazo a cikin nassin hadisai da alqur'ani mai girma wa afwan fil nass haka yazo a cikin nassin alqur'ani mai girma wal akhbari kuma haka yazo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa masu imani za su ga Allah subhanahu wataala mazalla sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisin Imam Bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudari Allah kare da gare shi mazalla ce innakum satarawna rabbakum كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب مثلت إنكم للكم سيماني سترون ربكم ذاكم وبنجدون كما ترون هذا القمر ليلة البدر كما رجد كتيغا وتايات أيا أدرم قوم شابير تنكركر دحس كيشي دكومي to yanda zaku kalli watan nan haka zaku ga Allah subhanahu wataala la tudamuna ba kwa tunkudan juna da cewa ja kuda ka kare ni a batsa daga nan babu wannan fi ru'yatihi wajen ganin Allah subhanahu wataala yanda kowa zai daga kan shi kalli wata ai ba za ka cewa wani ja kuda ka kare ni ba to haka masu imani za su ga Allah subhanahu wataala haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sannan fadar Allah subhanahu wataala da yake ambata cewa
la tudrikuhu al-absar ana gidan duniya kenan gani bayya cinma Allah subhanahu wa ta'ala a gidan duniya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar amma shi ubangiji subhanahu wa ta'ala kowa duk abinda kowa yake aikatawa ubangiji yana ganin shi malai yace fa innahu yunzaru bil absar kama ata fi an-nass wal akhbar li'annahu subhanahu lam yuhjab saboda shi ubangiji subhanahu wataala lam yuhjab ba zai sha makantu ba kenan masu imani za su ganshi a hili ba zai sha makance musu ba illa anil kafiri wal mukazzibi wadanda za su sha makantu ya zamanto ba sa ga Allah al kafir na harko kafiri wanda ya aikata kafirci har ya bar duniya akan wannan yanayin bai tuba ba wal mukazzibi da mutumin da ya ƙaryata Allah subhanahu wataala ko kuma ƙaryata maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga a yau mutum zai ce a ya yarda da alqur'ani amma bai yarda ba da cewa akwai wani abu mai suna hadisi ya ƙaryata Allah ko bai ƙaryata shi ba Allah ya bada labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayi shi alqur'ani alkitaba wal hikma sannan kuma da hikima hikima ne ita ce me ita ce sunna sunna hadisi to duk mutumin da yake kafuri ne tantagariya ko kuma mutumin da ya shigo cikin musulunci ake kawo musulmi ne amma ba musulmi bane wanda ya ƙaryata wasu daga cikin abubuwan da manzon Allah ya zo da su ko kuma gaba daya to shi ba wannan ubangiji subhanahu wataala zai sha makantu game da ya ga Allah ba zai ga Allah subhanahu wataala ba irin su ne Allah yake bada labarin cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun lalle tabbasu waɗanda suke ma miyagun diya wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala an rabbihim game da ganin ubangijinsu yawma idhin a wannan rana ta gobe kiyama Allah ce lamahjubun tabbas an sha makance su ba za su ga Allah ba wannan shine karshen abin da malam ya kawo bayani akan abin da ya shahi gidan wuta sannan kuma abin da yake da alaka da gidan aljanna gidaje ne guda biyu babu abin da zai tabbatar wa dan adam dacewa da ɗaya daga cikinsu in ba aikin da ya aikata ba duk wanda ya aikata alheri to tabbas zai samu dacewa da gidan aljanna dukkan wanda ya aikata sabani shi kuma lalle tabbas ya tozartar da kanshi ya kaskantar da kanshi ya walakantar da kanshi ta hanyar kasancewar ya gadarwa kanshi shiga gidan wuta wanda kuma a nan gidan duniya a nan ne mutum zai yi aikin da zai samu ɗaya daga cikin waɗannan gidajen guda biyu kuma a nan gidan duniya ba wannan lokacin da muke jin cewa muna da yanzunka yanzuna shine abin da muka mallaka mu yi kokari matuka mu yi kokari tukuru mu ga cewa mun aikata ayyukan da za su samu dace da samu gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki shi dai sabubban da suke sa dan adam ya ci nasara a cikin rayuwar shi ta nan gidan duniya da gobe kiyama su ne abubuwa kamar haka abu na farko taqwallahi ka zamanto mutum ne kai mai jin tsoron Allah bi ma'ana ubangiji subhanahu wataala ne a cikin zuciyarka duk abin da zaka aikata maganan da zaka yi inda zaka tahi mu'amalayyanka mu'amalanka da mutane harakokin da zaka yi hada-hadanka kai kawanka duk abin da zaka yi kana mai halarto da girman Allah ba zaka yi abin da ya saba mu Allah subhanahu wataala ba wannan shine abu na farko da yake wajibi akan kiyaye shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum yace wa iyyakum sai yace anittaqullah haƙiƙa mun yi wasici ga al'ummomin da suka gabace ku war suka zo kahin ku kai Allah yace wa iyyakum da ku kin ma anittaqullah akan ku ji tsoron Allah wannan ita ce bakan dalmiyar nasihar da dukkan mutum mai imani ya kamata ya aiki da ita tsoron Allah a cikin duk abin da zaka yi abin da zaka faɗi mu'amalarka harakokinka kai kawanka maganganunka mu'amalarka da mutane da komai da kominka ya zamanto akwai tsoron Allah kuma wannan tsoron Allah kana hararo girman ubangiji subhanahu wataala a cikin zuciyarka ta hanyar cewa in ne ba daidai ba Allah ya sani idan ne daidai ma Allah ya sani ta ka dan mi zan walakantar da kaina ta hanyar taka dokar Allah subhanahu wataala wannan shine abu na farko taqwallahi abu na biyu tarkul ma'asi mutum ya bar abin da yake saba Allah ne duk abin da yake saba ma Allah ne kawai kunsa daga cikin shi shine zaman lahiyanka saboda matsalar saba ma Allah subhanahu wataala kamar abu ne in ka aikata to hayaniyar da yake dauko maka ya zo maka da ita a cikin rayuwarka Allah kadai sai yawan su
duk wani sabon Allah da zaka yi a dalilin wannan sabon Allah Allah sai ya zare albarka a cikin rayuwarka ka kasa zamanin ka kasa tsaye kana samu kaman baka samu ka kasa tabbatar da wani abu a cikin rayuwarka kuma kowanne lokaci ga kana a wahalce daka duk abin da yake saba ma Allah aka ce kaza sabon Allah ne wallahi mutum ya nisance shi kuma kar mu rena saba ma Allah subhanahu wataala komai karantar shi wannan kuma wata gogormaya ce wadda har abada za mu dawwama a cikin ta matakar muna raye kowane lokaci gogormaya ce tsakaninka da zuciyarka abu kaza yazo ka tunkuɗe shi abu kaza yazo ka tunkuɗe shi manzo Allah yake cewa tu'radul fitan 'ala al-qulub kal hasil 'udan 'uda ana bujuro da fitintinu akan zuciyar dan adam kamar yanda ake saka tabarma yanda ake tabarman karamno ko kuma tabarman leda kaga tsinke tsinke ne to haka ake jehowa zuciyar dan adam fitina in wannan fitina yazo ka kauce in wannan yazo ka kauce in wannan yazo ka kauce kai dai dama a cikin zuciyarka a cikin rayuwarka ka san cewa kana cikin darul imtihan wal ikhtibar gida ne kake cikin jarrabawa gida ne na jarraba a jarraba ka ne ake zaka ci jarraba ko kuma zaka ci jarraba ba sai ka fitintunu kala kala suna kado maka fitina na abin da ya shafi dukiya fitina na mulki fitina na kaza fitina na kaza ga suna fitintunu da yawa aga zaka iya kaucewa ko kuma zaka iya kaucewa ba karka ci a bari mu dan huta kadan sannan kuma wa takunu min ba'dihi qawman salihin mun kuma mu gyara a baka da katkin ka ko mu ko baka ko ba daka wajibi mutum mai imani ya bar duk abin da yake saban Allah subhanahu wataala ne abu na biyu abu na uku al-isti'anatu billahi azza wa jalla wat tawakkul alayhi ka dogara ga Allah kuma ka nemi tanyon Allah subhanahu wataala a cikin al'amuranka gaba daya shi Allah shine zai taya ka Allah shine zai baka Allah shine zai agaza maka ka rika jin wannan abin a cikin zuciyarka to a wannan lokacin sai ka zauna lafiya duk abin da ka sa gaba da izinin Allah Ubangiji subhanahu wataala zai sauƙaƙe maka shi sannan kuma dogara ga ka dogara ga Allah ne baka dogara ga wani Allah ba ta hanyar da zaka rika tsammahan da lissahil sahi na banza ka dogara ga Allah abinda ka tashi ka ne ma gurgurdan da zaka iya abinda Allah ya kaddara maka ka samu alhamdulillah Allah ya samu shi albarka magana da ake na albarka fa wannan albarkar idan Ubangiji ya darsa ta a cikin rayuwarka an gane shikenan kuma wallahi kai kowa samu in dai wannan albarkan babu ita a cikin rayuwarka kaga zuwanka kenan wahala ce kawai zaka rika sha wahala ne kawai zaka rika sha sai sai ka koma irin wancan bayan da manzon Allah yake cewa man kanatid dunya hamma duk wanda ya zama to duniya ce gure shi shattata Allahu amrahu Allah sai ya watsa maka al'amuranka gaba daya sai ka rika ga harkoki kaman adadin taurabu a cikin sama ka rasa inda zaka yi amma duk mutumin da yake duniya a lahira ce a cikin ran shi sai Allah ya hada mishi al'amarin shi shugura sai gashi an nitse abu na hudu al-iktharu min zikrillah ka yawaita ambaton Allah koda wataƙila kana saman abun hawa kana zaune kana maimakin saƙi saƙi da tunani irin na wanda baya da wani amfani ka rika ambaton Allah subhanahu wataala koda kalma ce ta subhanallahi alhamdulillah subhanallahi alhamdulillah manzo Allah ya faɗi mana girman waɗannan kalmomin yace akwai wasu kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan suna da sauƙin faɗi akan halshe saqilatani fil mizan in aka je auna aikin bawa a gobe kiyama irin yaunin su sannan kuma habibatani ila rahman Allah yana son waɗannan kalmomin wani kalmomi ne yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم sannan kuma ga irin karatu alqurani mai girma yana daga cikin ambaton Allah ya zamanto kana da tsari na karanta alqurani kar ka zamanto kawai kai harkokin rayuwarka kawai kake ba ruwan ka abin da shi alqurani da ka mutum ya zamanto mai yawan ambaton Allah subhanahu wataala me zai gadar maka duk lokacin da ka ambaci Allah to Allah kuma zai ambace ka fazkuruni azkurukum Allah ce ku ambace ni ambace ku duk wanda ya ambaci Allah sai Allah ya ambace shi wani girma kai wannan yanzu misali kawai walillahi almasalul a'la a ce wani mutumin da ake ga girman shi a duniya aka ce ai wani yanzu ka fito daga wajen wani wallahi ina ambatan ka da alheri zai ji dadi ko to walillahi almasalul a'la ba hawan adam a ubangiji subhanahu wataala zai ambace ka Allah ce ku ambace ni ambace ku wannan wajen ambata Allah din nawa kake bukata sai da kudi ha dai daga cikin magabata yana rishin lahiya ta tsawon shekaru sai an tada shi sannan kuma sai an kwantar da shi amma kuma banda alhamdulillah ba abin da yake ba shine wani kalle shi irin ɗan duniya ya ce kai wai kai miye naka a rayuwar har da wani su alhamdulillah ga irin halin da rige ciki ya ce wallahi godiyan da yake ma Allah da Allah ya bar mushi halshen da zai riƙa gode mushi da Allah ya bar mushi halshen da zai ce alhamdulillah ba ƙaramin lima ba ce ba to mutum ya yawaita ambata Allah subhanahu wataala abu na biyar muwalatul mu'minin duk mutumin da yake mai imani ne ka ji cewa kana san shi ka ji cewa kana kaunar shi ka ji cewa kana san shi alwala'u walbara da so da ƙi duka addini ne in zaka so ka so dan Allah in zaka ƙi ka ƙi dan Allah wa zaka so wanda ya so Allah wa zaka ƙi wanda ya ƙi Allah amma yau alwala'u walbara mabniyun ala madha ala dunya yana da alaka da dunya kawai kai tsaye mutumin da ake ga cewa iya da maski to kowa za ka gaida san shi ana gaida shi ana nuna mishi wanda kuma aka ga a wannan mutumin bai da komi talauci ya mishi tardaki kama dan ya mutu kowa yana kyamar shi yana kinkami da shi koda wannan mutumin arziki ne koda wannan mutumin kirki ne koda wannan mutumin a bangaren da ya sha misali a masallacinka kawai in ka zo inda kake sallah za ka samu wannan mutumin kullum a saman gaba irin wannan mutanen nawa muke da su a cikin al'umma amma sai ka ga ba mun fiye kula da su ba saboda alaƙa na rayuwa mafi yau ana gina shi akan abin da ya shafi rayuwa akan duniya wanda yake da to za a yi da shi wanda kuma bai yada to ba ruwan mutane da shi in ya cika gaida ku da muku sallama masu wani yana iya ya dami mutane shi banda sallama ba abin da iya to ka zamanto mai son masu imani sannan abu na shida ka zamanto mutum mai haƙuri duk abin da yake kaiwa ka a cikin rayuwar nan ba abin da zai tabbata dole sai da haƙuri in me ka sa a gaba karatun ne ka sa a gaba a neman duniyar ne sana'a ka sa a gaba neman waye ka sa a gaba lahira zaka nema duka dole sai ka haƙuri shi yasa can da Allah subhanahu wataala yayi bayani akan masu imani yace illal ladina amanu wa amilus salihati yace wa tawasaw bil haqqi yace wa tawasaw bis sabr dole sai an yi haƙuri in baka yi haƙuri ba abin da zai iya tabbata a cikin rayuwarka hatta da abin da ya shafi duniyar ma ba ma abin da ya shafi lahira waɗannan su ne kusan gabbai guda shida wanda suna ɗaya daga cikin sabubban cin nasara a cikin rayuwa duk mutumin da ya kula da su to ubangiji subhanahu wataala kuma zai sashi wannan bawan ya dace da abin da ya shahi a nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama tsakanin shi da Allah subhanahu wataala zai zama to alaƙa ce mai kyau babi na biyar malai ta albabul khamisu fi dhikrin nubuwati wa muta'allaqatiha babi na biyar babi da zai magana akan abin da ya shahi ambaton bayani akan annabta wa muta'allaqatiha da abin da yake rataye da annabta malaci fi zikrin nubuwa bayani na farko a bangaren da ya sha ambatan annabta annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala yake turowa imani da su wajibi ne dole ne mutum ya yi imani da waɗannan manzanni idan ka ƙaryata manzo ɗaya daga cikin manzannin da ka ƙaryata su gaba ɗaya mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu kaɗai ko Allah sai ba da labarin cewa kazzabat qaumu nuhin lil mursalin mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzannin Allah gaba ɗaya tare da cewa annabi ɗaya sun ƙaryata da haka yake cikin rukunin imani wajibcin imani da annabawa gaba ɗayansu aiki kuma zai kasance akan shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan bayan haka akwai waɗanda suke annabawa ne akwai waɗanda kuma suke manzanni ne malamai sun yi bayani da maganganu daban-daban bi ikhtisari shadid idan aka ce annabi ne wannan shine wanda aka yi wahayi zuwa gare shi sannan kuma yake tahiya akan shari'ar annabin da ya gabace shi idan aka ce wannan manzo ne shine wanda aka yi wahayi zuwa gare shi, sannan kuma ya zamanto an ba shi shari'a sabuwa sabanin shari'ar annabin da ya gabace shi, wanda sai ake kira shi da suna manzo da sauran bayanan da malamai suka yi a wannan bangare. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa rusulan, waɗannan manzannin da ake aikowa, mubashirin wa munzirin, suna masu ba da albishiri ga dukkan mutumin da ya aikata aikin alheri cewa zai samu gidan aljanna, wa munzirin kuma suna gargadi da jan kunne akan kar ayi shirka ga Allah subhanahu wataala, saboda hatsarin abin da zai biyo baya, me zai biyo baya shine gidan wuta. Mubashirin wa munzirin, sannan kuma Allah ya aiko su li Allah ya kula lin nasi ala Allahi hujjatul ba'da rusul, kar ya zamanto wani iya da ta cewa a wajen Allah subhanahu wataala bayan zama waɗannan manzannin. Sannan kuma waɗannan annabawa, Ubangiji subhanahu wataala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin wasu daga cikin su, wasu kuma daga cikin su wanda Allah bai bashi labarin su, wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayka wa kallama Allahu Musa taklima. Allah ya ce wasu manzanni mun baka labarin su, wasu manzannin kuma mun baka labarin su, kusan sunayen annabawa da yazo a cikin alqur'ani mai girma sunaye ne guda 25, sunayen annabawa da yazo a cikin alqur'ani mai girma. Sannan kuma iya adadin waɗannan annabawa kuma bayane ne da dama wanda malamai sun yi su a cikin littafin tafsiri. Sannan waɗannan manzanni duk wanda yazo a cikin su inda suka yi tarayya a bangaren da ya shaji tsayin ta Allah subhanahu wataala a cikin ibada, ba wani annabin da zai zo face zai ce wa mutane a bauta wa Allah kar a sanya mushi kishiya. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, an yazo me yake cewa an i'budu Allah washtanibu tawagut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala. Waɗannan manzanni in suka zo suna jan hankalin mutane akan cewa a bauta wa Allah, an i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta wa Allah ba ku da wani aboki wani abun bauta koma bayan Allah subhanahu wataala. To wannan abu yasa annaban da suka yi ta rikici da dauki ba da tsakanin su da mutanen su, wasu daga cikin annaban Allah akwai wanda aka kashe annabin da Allah ya tuhu a kashe shi dan su kage su ƙarya da yarfe, wannan ku ba ma magana da ba. To haka waɗannan annaban suka jure suka kira zuwa ga mafarkin Allah subhanahu wataala. Malik ya cewa wa min azimi minnati salam wa nufihi bi sa'iril anami an arshada al-khalqa ila al-rusul mubayyidan lil-haqq bir-rasul wa min azimi minnati salam, iya daga cikin girmar kyauta, daga ce minna shine al-aba kyauta, iya daga cikin mafi girman kyautar as-salam wanda shine Allah subhanahu wataala, kyautar Allah wa nufihi da tausayin Ubangiji subhanahu wataala da yake da akan bayi bisa'il anami game da abin da ya shafi halittu, an arshada al-khalqa, Allah ya shiryar da su halittun ila al-wusuli zuwa ga su isa zuwa ga addinin shi, su isa zuwa gare shi mubayyinan lil-haqqi, Allah ya bayyana musu gaskiya bin rasuli ta hanyar aiko da manzanni. Wannan ita ce mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi a gare mu, Allah ya turo da waɗannan manzanni saboda su ba mutane bayanin ga abin da Allah yake so, ga abin da Allah baya so, ga yanda za ka yi sallah, ga yanda za ka yi azumi, ga yanda za ka bada zakka, ga yanda za ka yi aikin hajji, ga yanda za ka yi azumin Ramadana, zamantakewa, harakan mu'amalayya, harakan jagoranci, ko ma menene, gashi nan tafsil mufassal wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Allah ya aiko annaba su mutane bayani akan waɗannan abubuwa. Mala ya ce wa sharqu man ukrima bin nubuwa hurriyatun dhukuratun kaquwa, yace wa la tunalu rutbatun nubuwa bil kasbi wat tahdhibi wal futuwa lakinnaha fadlun min al mawla al ajal liman yasha min khalqihi ila al ajal. Wa sharqu man ukrima bin nubuwa, sharadin mutumin da Allah ya karamta shi, ya ni'imta shi, ya darata shi, ya bashi darajar kasancewar annabi bin nubuwa, yace hurriyatun, duk annabin da Allah yake turowa da ne, babu annabi bawa. Zukuratun, duk annabawan Allah maza ne, babu annabi ya mace. Sannan kuma kaquwatin, haka duk annabawan da Allah ya turo masu ƙarfi ne. Kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam rijiyar da sai an yi gayya, an tara taron al'umma dandazo ولما توجه تلقاء مدينة وجد أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ينا زوى سيغوسو متاسا وسو يماتا سنا جيهي قاتل الأمة أن تكريجي أنا تبروا سيتي ما خطبكما فكم بسابيكم ga dabobinku kuma ga kuna zaune kuna jira me kuke jira sai kace ai suna jiran waɗancan mazan da suka yi cincurundu a bakin wannan rijiyar su rage su su kare su tahi to ko an so su su zo su shayar da dabobin su kai ba ma wannan ba abinda ma ya hudo mu daga gida wa abuna shaykhul kabir mahaifin mu lattijo ne wanda ya manyanta malaman tafsiri suke cewa shi kadai ya kama wata rijiya ya bude ta ya shayar musu da dabobin suka koma suka tafi gida suna zuwa gida mahaifin da yake shi ma sa abin da yake suna zuwa hega ba lokacin da suka saba suke zuwa ba kina akwai abin da ya faru ya akai ka tura misali iyaka makaranta tana zuwa ya ta dawo sai ka tambaye ta ya akai kin tura ta makaranta tana zuwa ya ta dawo ya akai ko kuma a ana tashi karfe 5 sai ta zo karfe 6 ko karfe 7 ya akai istifsar dole ka nemi ya akai saboda da haka yaro ki lalacewa to haka ya tambaye su lahiya suka ce a ai gashi sai tura akai aje azo da annabi Musa alaihi salatu wasalam karshe da yake ta inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin mafi mutumin da ya kamata mu doka a matsayin wanda zai mana aiki tunda ita ɗaya daga cikin su an tura su akan su je su zo da annabi Musa alaihi salatu wasalam shin Allah ke bada labarin waja a tihdihuma tamshi ala istihya suka zo suka ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana baba yana kiran ka ya baka ladan shayar wanda kai karshe aka zo al'amari ya rikida ya zama shayarwa ta koma sadaki eh in shekara 8 ko kuma shekara 10 ko eh fa in atmamta 10 fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk yace in kai shekara 8 ne an kai 10 babu laifi balla sai in matsa maka shekara 10 kana bar ruwan ragumma a matsayin sadaki karshe ka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa wa shekara ne wai mazalla ce sai dai shekara 10 ne kaga wannan yana nuna akan ƙarfi gare shi kuma ita wanda aka bashi tace ai daga maganganun shi kuma mahaifin ya fahimci inda yarinya ta sa gaba tace inna khayran man ista'jarta ai mafi alheri wanda zamu doka a matsayin mai sharar dabobi alqawiyyu mutumin da yake da ƙarfi alaminu kuma mun ga alamar amana tare da wannan mutumin ba mutumin banza bane ba to annaban Allah suna da ƙarfi kenan insha Allah zamu tashi a darasi na gaba sharuɗan annabawan Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله